Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fage daga El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shudewa.
Majalisar Dattawan Najeriya za ta fara tantance rukunin farko na mutum 21 da shugaba Buhari Turo don zama ministoci. Mutanen dai da akasari dattawa ne sun hada da fuskokin da aka saba gani da Buharin, irin su Janar Dambazo, Rotimi Amechi, Hadi Sirika, sai kuma waɗanda aka dama da su tun mulkin Obasanjo, irin su tsohon shugaban PDP Audu Ogbe da Amina Muhammad ta muradun ƙarni. Bama bamai sun tashi Abuja da yankin arewa maso gabas da ya kawo rashin rayuka. Sojoji dai na cewa zuwa ƙarshen bana da yardar Allah za a kawo ƙarshen Boko Haram. Kwamishinan labarun hukumar alhazan Najeriya Sheikh Saleh Okinwa ke bada tabbacin rasuwar alhazai 99 zuwa yanzu a tafiya jifar Shedan, inda har zuwa yanzu ba a gano alhazai 224 ba. Sheikh Dahiru Bauchi ya ce marigayen sun yi shahada ne.
Mu ne musu murna da Allah ya ba su wannan shahada, sauran jama'an su wanda abun ya shafa kuma mun musu ta'aziyya.
A yayin da shugaba Buhari ya bada umarnin binciken ayyukan hukumar EFCC, shi ko dattijon Neja Delta Edwin Clark ya ce ya yi ritaya daga dandalin siyasa.
Haka, to yanzu fa za mu kada zauranmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani, zauren na Baucin Yakuba, inda wakilinmu Abdulwahab Muhammad ke jagorantar ci gaba da tattaunawar da muke yi kan batun sa'in sar makiyaya da manoma a arewacin Najeriya. Yau Abdulwahab zai dora ne daga inda yake komawa ga tsohon jami'in ɗan sanda.
To amma kamar shi kawai mutum ya zo ya ga shukansa ya shirya ko yana ganin yabanya, amma kawai ya zo ya ga lokaci guda dabbobin nan sun zo, baka jin shi kawai a lokacin ransa ya baya ma zai yi tunanin cewa akwai wasu doka, wadin saboda yake zai bi dokan ma ku za ku yi ta ɓata lokaci a cika wannan takarda wannan, shi kawai ba ganin lallai kawai daukan hannu dokan ba wai a dole ne yake sa daukan dokan na hannu sa kamar yadda kuke faɗa.
To amfanin girma shi ne hankali, dole ne ka lura da abin da in ka fara ya za a ƙarasa. Maganan dokan nan mutane suna ganin cewa akan ɗauki lokaci ana ja masu lokaci, akwai dalili. Garaje cikin yanka hukunci yakan sa a ci zarafin wanda ba shi ne ke da laifi ba. Shi ne dalilin da ya sa ɗan sanda yakan ɗauki lokaci ya yi bincike, shiga dukkan sassa har ya yi tafiya in ya kama zuwa wani gari domin ya tabbatar da gaskiyan wannan abin da yake bincikensa. Amma yadda su suke so, sha yanzu magani yanzu ba yiwuwa a shanin zancen maganan aikata laifi da kuma yanka hukunci. Don haka duk abin da ta kama idan an yi maka laifi je ka wurin hukuma. Amma ɗaukan doka waya domin kuna jeji ku biyu, ya kasani ko za ka fi ƙarfinsa ko kuma ya fi ƙarfinka?
To ban sani ba mai yiwuwa a cikin zaman aiki da kai, duk da yake yanzu kai ka yi ritaya ne, mai yiwuwa ka taɓa ganin ko an kawo maka irin wannan matsala na Fulani da manoma?
To yakan faru haka, kuma abin da ya sa 'yan sanda sukan garza ya su je wuri domin a tabbatar ba a samu tashin hankali ba. Akwai waɗansu kararraki waɗanda ba a hurumin ɗan sanda ba ne, amma yakan shiga domin ya tabbatar ya tsayar da abin da zai karye doka da oda. Magana makiyaya da manoma yakan zama dole ne 'yan sanda su shiga ciki domin kada ya kai ga a yi fada, an ji rauni wa wani ko kuma an yi kisa. To abinda muka yi dai a lokacin mukan yi kokari mu fada masu cewa daukan doka a hannunka ba daidai ba ne, in ai maka laifi ka zo. Idan har sun rigya sun aikata laifi, to akwai abinda muna kira mischief ko by animals. Wannan wato ai ma mutum barna ya yi amfani, ba dabbobi ne ake masu hukuncin ba, amma shi mai dabbobin domin rashin kulawarsa ne yakan sa dabbobi su shiga cikin gona, ba za a ɗauki saniya a kai kotu ba, amma mai saniyan ne za a kai shi kotu domin sakacinsa ne ya sa hakan ya faru. To kaga shi wanda ya kai karan ya yi daidai.
To amma ba ganin su ma manoman wani lokaci suna da sakaci, amfanin gonarsu ne sun girbe shi amma sheko su bari ya zauna ma wani lokacin, in Allah ya kawo wani jaraba kaga ko wuta ya zo ya kone, ba ganin gyara kayanka zai zama to soke mura ba.
To zancen maganan barin gona ai kayansa ne, in ya ga dama bar su ma amfani ya kakkabe ya zo ya saki tsira wani damina, wannan bai ba da yanci wa makiyayi ya dauki dabbobi ya shiga gonan da ya san cewa ba hanya bane. Kuma yadda
na kama hanya ne ba,
a idan hanya ne shi labin da nake fadi, shi manomi ma bai da bai da yanci yayi noma akan ana kira
labi.
Bai da yanci duk wani manomi da ya hau kan labi yayi noma to yana shirin yin tsiya ne.
So kaji noma akan labi, idan kai ma dabbobi sun zo sun shiga wannan kai ka jawo kanka.
Ban jawo mu kaina ba, ba a san yaya na samu wannan wurin ba, ko kuma saya na yi ko mallaka.
To amma akwai labi wanda yake wannan dole ne ka fitar, kamar yanda yake in an yi gini ne mutane tsakanin makwabci da makwabci akan bar wani title ne ko uku ne ko wani haka, kuma kai bai kamata ka zo ka yi gonanka akan labin shanu ba.
Ba a gona da labi, amma kamar yanda ka faɗa makwabcin gona ya ba da fili kamar na gini, ba haka ake yanzu ba. Rama ne ko kuma yakuwa ake shukawa akan iyaka.
To in an zo aka ce rama ko yakuwan nan ba damuwa.
Da damuwa mana tun da amfani ne.
Na mafita a dangane da wannan wato al'amari wanda yake zaman dai lafiya ake nema a tsakanin wayannan mutane biyu.
Mafitan kowa ya zama mai hakuri, Bafulatani ya kiyaye kayan manomi, shi manomi in ya san nan gurin labi ne sai ya bar labi, in kuma an taba ya zama mai hakuri, ka tambayi jami'an tsaro ka ce wasu sukan bar kayan gonansu na tsawon lokaci. Wansu sukan faru saboda wurin ajiya ne, gona ya zama wani kamar gida ma manomi. Arewa ne sosai, kamar arewa su suke wannan, amma a nan yankin Bauchi da kewaye ba a irin wannan irin dogon ajiya gona.
Ina so ya zamanto su manoma dai kai ka ɗauke shi abokinka ne ko kuma dai a'a akwai lokacin da ake abota, akwai kuma lokacin da yake ake dan dai kallon juna haka irin kallon sanin din nan?
Babu, Bafulatani da manomi wada kani ne.
Waye wan waye kani?
Shi manomi shine wan, Bafulatani shine kani.
To zamu ji daga bakin Fulani indai haka ne. Kai matashi, ko da yake barin ji daga bakin shi sarkin shanun sarkin Fulanin Bauchi, to gashi dai manomi ya ce shi ne wanku haka ne?
To ni dai ban taba naji mutum ya zama wa akan neman fitina, domin duk mai noma akan burtali mai neman fitina ne. Amma don haka sai dai a nemi yaya za a yi, amma ba za ka ce kai babba ne, domin kai ne babba, shi yasa ka bi kan cikin kowa don ka wuce.
Ba wai yana haka din bane, kamar indai na fahimci shi Malam Iluko. But amma abin da yake akwai shine irin kamar yanda bare-bari da Fulani akan ce wane ne babba, to shi ma shine sai yace ku ne kannan su.
To wato ana nufin ke an ci dawa a bi kan burtali kenan, shine ma'anan wa din.
To
kenan misali, sai an ci dawa kafin a je a bi kan burtali, shine ma'anan wa din. Amma haka dai ina gani dai bin noman kan burtali neman fitina ne, saboda haka wannan matakin gaskiya masu gonan shine za su rage. Bafulatani kuma wanda yana barin burtali ya je ya ɗebi cikin gonan mutum, to wannan kuma in an same shi, in an bar shi, to an bar fitina. Idan kuma har akan burtali ne mai gona ya zo ya sa gona, to wannan kuma in an bar shi an bar fitina, don haka ni a wurina kar ka sake burtali ka shiga gona a hukunta ka a gane saboda haka ni ina ganin dai hakuri ne za a yi wa juna kai kar ka nome kan burtali kai kuma wanda aka baka burtalin kar ka sake burtalin ka je ka shiga gona wuri
Allah sai kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan muhimmiyar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta kukutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau da ta wanda za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne shugaban Ɗariƙatul Tijjaniya a Afirka, Sheikh Ɗahir Usman Bauchi, da babban limamin Kirista na majami'ar Ikwa Rabaran Ubala Nuhu shi ma a Baucin. Da farko ga Maulana Sheikh Ɗahir Usman Bauchi.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin amin Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin fatihin wa 'alihi wal khatimi lima sabaq nafilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa 'ala alihi haqqa qadrihi wa middarihi al'azim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله آمين. السلام عليكم يوم وانا جماعة نيجيريا مسلمين بكريسة ينقص أبا زمان الله فيها بابو جن دادي أما الناس أبا زمان الله فيها سابو كنتين كنن نزا سامو ستترين الوزي الشو زمان زمان تكيات الشو مناكرا أي حفوري أزونا الله فيها هو يريد جناسة Allah yana da iko ya cika Najeriya gaba ɗaya da musulmi ba kirista ba wani addini sai musulmi amma Allah bai haka ba. Allah yana da iko ya cika Najeriya da kiristoci ba musulmi ko ɗaya amma Allah bai haka ba. Allah ya gauraya mu da yake shine ubangijinmu shine mai iko da mu ya gauraya mu don ya ga yadda za mu yi haƙuri mu zauna kare mu zauna lafiya mu bi umarninsa na zama da juna lafiya. Majalisar dattawa wanda mutane suke cewa ya kamata mu faɗakar da su cewa aikin da aka ɗora musu na tantance ministoci muna fata Allah ya sa a yi shi cikin tsoron Allah da ya kamata ba tare da muzgunawa waɗansu a cikin harkokin ba a yi dai a cikin mutunci a cikin sunansu dattawa to a yi dattawa ɗin wato a yi mutunci. Muna roƙon Allah ya zaɓa mana mutane wanda suke masu adalci masu kutanta gaskiya masu kama da shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari din Allah ya sa maka ministocin masu zama haka. Larabawa suna cewa idan arsalta haƙiran salatu fi idan ka kira mutum za ka aike shi ka gani shi hankali to ba sai ka ce ga yadda zai yi ba shi ya san yadda zai yi. Shi dama Muhammadu Buhari mai adalci ne mai kutanta gaskiya ne saboda haka a cikin wannan zaƙulo ministocin mahaƙaɗin zai yi na tsammani da adalcin da kwatanta gaskiya kuma Allah ta taimake shi kiyaye shi zaɓin tumun dare da yadda haɗin yadda haka suke cewa a yi adalci cikin kowanne ba sai an duba ɓangaren shi ko an duba wani abu daban ba a duba cancanta dai. Ana fatan shi adalcin da ya saba yi da kwatanta gaskiyan da ya saba Iliyisu ya ɗauko mutane masu kama da shi cikin adalcin da kwatanta gaskiyar. Kuma akwai wasu abubuwa da suke damun ƙasa har yanzu idan su tsakanin Fulani da manoma din nan manoma sukan yi noma a kan murtali idan Fulani sun zo sun taɓa sai su zama ya zama musu faɗa ko kuma su Fulani in sun zo shukar waɗansu mutane su aukar da shanunsu a kan shukar ya zama musu faɗa. Muna fatan irin wannan dai a daina kowa ya yi ƙa'ida ya zai kan haƙƙinsa kai ya taɓa haƙƙin wani kai in ka zo kai noma a kan murtali ka san ba haƙƙin ka bane murtalin an mashi don dabbobi su wuce ne ba don a yi noma a wurin ba sai kuma mai shanu an ka zuba shanunka cikin gonan mutane ba a yi gona don a yi kiwo a ciki ba a amfanin gona sai an ɗauke masu gona sun sallama sun ce masu shanu sun so su zo su yi su ci karma mi wannan nasu ne saboda ga ina godiya da ku da ke zuwa so mu samu sojin namurin da gaba daya ai ci gaba da yin hakuri yi hakuri shi ne babban abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka na sabru rajulan da kana rajulan karima da hakuri wani mutum ne da an ga mutum yawan cuta wato duk abin da kaga ya bata to ba sa masa hakuri wani ya sa hakuri ka wajen bacewa saboda haka ke jawo hankalin yan uwan Fulani su ya guri ka suka ce ta masu gonaki ko kuma muna jawo hankalin yan uwan manoma ka turga cutan Fulani su ya mutu shuka a kan burtsin dinsu don a samu zaman lafiya ko a ba shi haƙƙinsa don haƙƙin wani Allah ya saka da alheri Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallam
shi ma rabaran Ubala Nuhu kiraye da a zaɓi ministocin da za su kawo zaman lafiya da ci gaba.
Jama'a na arewacin ƙasar nan da kuma dukkan masu sauraronmu, ina muku sallama, ina kuma gaishe ku. Kamar dai yadda muka saba kuma muke kira ga jama'a, musamman jama'ar ƙaunatacciyar ƙasar nan tamu Najeriya da a zauna lafiya. Domin kullum muna faɗan cewa babu ci gaba da za mu samu ba tare da zaman lafiya ba. Sannan wani abun da ya dauki hankalinmu a yanzu kuma da muke so mu yi magana a kan shi a wannan kasar wanda hankalin kowa ya koma a kai kuma mun ga ya kamata mu malaman addini mu yi magana a game da shi shine wannan yanayi da muke na tantance ministoci a wannan kasa. To ina so in yi kira ga yan majalisa da tawa da duk waɗanda abun ya shafa a wannan kasa cewa ba a fa mugun sarki sai mugun bafade kamar yadda masu iya magana suka faɗa. Saboda haka, saboda irin kyakkyawan zato da kuma ambaton da muke ma wannan shugabanci na yanzu, ina so in kira 'yan majalisa da su fitar da san kai, su kawar da ɗan ɓangaranci, su kawar da bambancin ƙabila ko na addini, domin su fitar mana da mutane masu kishin ƙasan nan ba masu kishin kansu ba. Jama'ar Najeriya, ina son mu sani musamman 'yan majalisa, kuskure guda ɗaya fa da za a yi a wannan lokaci na fidda ministoci zai iya zama kuskuren da za a yi shekaru da yawa talakawan ƙasa suna shan wahala. Misali, Annabi Sama'ila da Allah ya aike shi ya je ya keɓe sarki a cikin iyalin mahaifin Annabi Dauda kuma sarki. Allah ya ce mishi ka kula da wanda za ka zaɓa sai wanda zuciyar shi take wajen Ubangiji. To ya za mu yi mu gane wanda zuciyarsa ke wajen Ubangiji a wannan ƙasa tamu? Dole sai mun dukufa ga addu'a, mu yi addu'a fiye da yawan maganganu, fiye da yawan hayaniya. Abinda mu malaman addini muke ƙoƙarin faɗa shine mu sa ƙasan a gaba, kada mu sa wannan bawan Allah da yake da buri na gyara ƙasan nan mu sa burinsa ya koma baya. Sannan kuma ina kira ga sashin gwamnati su ma a cikin dukkan mutanen da suke kaiwa majalisa su tantance, kuma su yi wa Allah su fitar da mutane waɗanda suke za su ƙaunaci talakawan ƙasa, za kuma su ƙaunaci Najeriya, musamman a irin wannan lokaci da muke ciki wanda za mu iya cewa mun gode wa Allah domin akwai zaman lafiya yanzu a ƙasar nan. Maganar rigiman addini ya yi sauƙi. To muna fata mutanen da za a fito da su su zama mutanen da za su ƙara tallafawa a wannan ƙasa domin wannan zaman lafiya ya dore. Ga abin da yake ci mana ko a ƙwarya musamman a arewacin ƙasar nan da wasu sassa na ƙasa shine rikicin makiyaya da kuma manoma. To ina roƙon manoma da a san inda burtali yake, a san inda laji yake, da su masu bunƙasa ƙasa waɗansu sukan je su yi gine-gine sai a cinye jeji. To a kula da inda burtali yake, su kuma makiyaya su yi wa Allah su guji ramuwar gayya. Muna da hukumomi a ƙasar nan inda za mu kai kukanmu a maimakon mu ɗauki makami mu yi ta kashe jama'a. Don haka ina roƙo bari 'yan majalisar ƙasar nan su fitar da mutanen da za su taimaka mu samu dawwamannen zaman lafiya. A yanzu duk wanda yake baya jin daɗin zaman lafiyar da muke da shi a wannan ƙasa ina ganin ƙarya yake yi. To domin ɗorewan zaman lafiya shine mu fitar da san zuciya, mu fitar da san kai, mu yi abin da dukkan mutanen ƙasa za su amfana. Karshe ina cewa mu dubi Allah. Na gode. Sunana Rabran Ubale Nuhu Ibrahim, ya kwace ta namba 2 tafin zurfi yankin Birki Gandu a jihar Bauchi. Na gode. Allah
kan mazo sai kun ka sai ba sai mun da mana mana ne ya ina
kula ha jama'a mana ya da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jiban. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya kuma cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.